أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ما سوك اللهم دسور رمو تا كفر ياد الأباري كنان تا سنة تي في إيكاس كو أي كي إس إسلام كتاب والسنة على فهم السلف الصالح من أبوكو جيسوا تا الدين المسلمي. Sannan muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi, ko yadda ake haɗa nasoshi, ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna. Wannan wato shi ne darasinmu kenan na 236. Kamar yadda ƴan uwa masu bibiyar mu suka sani, muna tafiya ne tare da littafai guda biyu. Littafi na farko, littafin Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab na Al-Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Al-Shaqqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. Littafi na biyu kuma littafin As'ilatul Qur'an Al-Majid wa Ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. To, za mu tashi ne wato a cikin wato suratul jumu'a kenan. Mun dan gabatar da bayani takaitacce akan ta a darasin da ya gabata na yadda sunanta yazo, kuma a cikin sahihul bukhari ya zo daga Abu Huraira, kamar yadda shi Sheikh Mustafa Al-Adawi in kaddiba nan ba wani a cikin asiratul Qur'an Majid ya kawo cikin magana, yake cewa muna zaune wani jama'a wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam sai anka sauka mishi da suratul jumu'a. Kaga wannan sunanta ya tabbata kenan a cikin asar kenan. To, ala ayyati hal, mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 186 a cikin littafin wato Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab. Malam yace qawluhu ta'ala, fatar Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin, Allah ba zai shirye da mutane azzalumai ba. Yace to fihi al-ishkal, akwai rikitarwa. Domin an ce Allah bai shirar da mutane azzalumai, ai mun ga mutane da dawa wanda suke azzalumai sun tuba, kuma in ma zalunci nan ana nufin na fita daga cikin musulunci, kafirci kenan, wal kafiru na humud zalimu, ko zalunci irin wanga wanda ba na fita daga cikin musulunci ba mutum ya zalunci, dukkan su ana ganin so da yawa mutum azzalumi ya tuba, so da yawa kuma za a ga mutum kafiri kuma ya tuba in ma kafircin ake nufi. To shi ne malam yace fihi al-ishkal, akwai rikitarwa. Wal jawabu, malin yace to amsa mithlu ma zakarna anifan, irin abinda munka bada amsa kenan ba da jimawa ba, shi fi qawlihi ta'ala, wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin, inda Allah yace wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin a cikin suratul saffi a mas'ala ta 185 kenan. Ina fata an fahimta. Idan amsa shine cewa Allah ba zai shirya da mutane azzalumai ba, waɗanda dama ya san ba su da niyyar tuba, kuma an san haka har su Allah ya san cewa waɗannan ba za su tuba ba, su ne ake nufi, in kafiran ne kafiran ne, in kuma zalunci ne na zaluntar mutane, shi ma zalunci Allah ya san wannan musulmi ne wanda ba zai tuba daga zaluncin da yake yi. Ko kuma wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin, Allah ba zai shirya da mutane azzalumai ba, na ana nufin matukar suna akan zaluncin su, idan suka tuba Allah subhanahu wa ta'ala zai shirya da su. To wannan shi ne amsar da wato ya kamata a bayar. Idan muka dawo a cikin littafin wato as'ilatul qur'an al-majid a mas'ala ta 96, malam yace fa in qila, idan anka ce kaifa qala ta'ala, ya akai Allah yace fas'au ila dhikrillah, inda Allah yace ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillah, fas'au yace ila dhikrillah, ku gaugawa kinan zuwa ambaton Allah, was-sa'i abinda ake nufi da as-sa'i al-adu, gudu shine al-adu, ba al-adu ba, al-adu daga ada ya'du adwan. Yace to wal adwu ila salati ila salati aljum'ati wa ila kulli salatin makruh, yin gaugawa a ce mutun yayi gaugawa yana sauri yana gudu zuwa ga sallah ko ta juma'a ko wanda ba ita ba, sallah ta farillah misali ai abuna wanda makruhi ne. To in an ce makruhi karahanci na haramci ko kuma karahiya ta tanzihi, domin akwai lokacin aka ce abu makruhi ana nufin haram. Yace to kulna za mu ce almuradu bis-sa'i, abinda ake nufi da as-sa'i nan wato kamar kalma ta as-sa'i al-qasdu shine wato al-qasdu nufata kinan kayi niyya fas'au ila dhikrillah kinan kuyi niyya zuwa wajen ambaton Allah. Wa qala al-hasan, hasan yace wanda galibi an kace al-hasan cikin littafin tafsiri ana nufin al-hasan al-basri ba wancan hasan baji kamar zo sallallahu alaihi wasallam. Laysa huwa as-sa'i al-aqdam, ba ana nufin tafiya ba wato akan dugadugai. Yace walakinahu ala niyyat, ana nufin gaugawa ta niyya wal qulubi da zukata. Wa yu'ayyidu qawla al-hasan, abinda ke karfafa magana hasan qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan adam bai da komai sai abinda wato ya aikata kenan, yayi niyya ya aikata shi ba abinda ya gaugawa ba, domin gaugawa an hana ta cikin ayyuka in ba abin da shari'a ta ce ai gaugawa ba, kuma gaugawar da ba ta fata aiki. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku sari'u aw taqra'a, kuma a cikin suratul hadid sabiqu ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khairat, ku gaugawa kaga abin mai kyau. Yace to wa qawlu da'i, da fadar mai addu'a fi du'a'il wato qanut, a cikin addu'a ta qunuti kenan. Wa ilayka nas'a, Allah gari ka ne muke gaugawa. Wa nahfidu, kuma muke gaugawa. Wasu fasara shi nas'a muke nufata da ayyukanmu. Wa laysa almuradu bihi aladu, ba ana nufin ba gaugawa wal isra, da gaugawa bil qadami, da kafafuwa, tunda misali ba ana nufin gaugawa da kafafuwa ba, a ce ana gaugawa zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Wannan shi ne abinda ake son a ce. Wallahu ta'ala alam. To, mas'ala ta gaba sai wato mas'ala ta 97. Malam yake cewa fa in qila, idan anka ce kaifa qala ta'ala, ya akai Allah ya ce in faddu ilaiha, cikin suratul jumu'a aya ta 11. Wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan in faddu ilaiha, idan sun kaga tijaratan, kasuwanci, aw lahwan, ko abin shagala, in faddu ilaiha, za su yi gaugawa zuwa gare ta. Wal madhkuru shay'ani, an gane ko? Abinda kuma Allah ya ambata biyu ne, na fata an fahimce ni. Yace to Allahu wat tijara, an kawo Allahu, an kawo at tijara, mana ko a ce in faddu ilaihi ma, sai an kace ilaiha, kaga mai jin larabci za ya samu matsala, yace akwai matsala. Yace kulna, za mu ce qad sabaqa jawabu hadha, irin wannan amsa ta gabata fi surati tauba, a cikin suratul tauba fi qawlihi ta'ala, wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala ولا ينفقونها في سبيل الله كنا عند الله تي والذين يكنزون الذهب والفضة سيتي ولا ينفقونها بيتي ولا ينفقونهما با تو ا wannan wurin malan ya kawo wannan bayani idan ka diba a cikin wannan littafin a mas'ala ta 382 a cikin suratul tauba ka koma can ga wannan bayani malan yace to walladhi yu'ayyiduhu huna abinda yake karfafa wannan magana ba qalahu zujjaj abinda zujjaj yace ma'anahu ma'anarsa wa idara aw tijaratan idan sun kaga kasuwanci in faddu ilaiha za su yi gaugawa zuwa ga kasuwancin aula wa nin faddu ilaihi ko ku kasuwancin ko ku abin shagala sai su yi gaugawa zuwa gare shi yace to fa hadafa ahaduhuma sai Allah ya shafe dai ma'ana ba a kawo dai ba li dilalatil mazkuri alaihi saboda din ya nuna shi ina fata an fahimta kinan asalin magana to idhara aw tijaratan in faddu ilaiha aw lahwan infaddu ilayhi sai aka shafe ɗaya daga cikin su saboda mi saboda duk hukuncin guda ne to shi malam mun gara ayi dauka daga cikin ra'ayuka na malamai wa qara ibn mas'ud radiyallahu an abdullah ibn mas'ud ya fada ya karanta kinan infaddu ilayhi ma bi dhamir at-tathniya duk dake wannan qira'a ce ba mutawatira ba kinan infaddu ilayhi ma za su tafi zuwa gare su dan abuwa guda biyu wa alayhi falah hafa adam ba za a duke cewa ba akwai abinda an ka shafi an gane ku to shikenan ya an ce in faddu ilaihi ma na a hankalta ma abubuwan guda biyu tunda an ambace su sai an kada su ko kuma a saboda tijara kasuwanci akwai lokacin da mutum yake kasuwanci ya kwanci hankalin shi akwai lokacin da lokacin ba kasuwanci bane kawai shagala ce irin ta duniya to shi yasa sai kawo au kenan wannan shine kinan au tana idan tuwa arraba ko ko au bi ma'anar wawu sai da mutum wadannan abubuwa guda biyu kinan suna iya shagaltar da mutum ko sun shagaltar da mutane a lokaci guda abubuwa guda biyu wallahu ta'ala alam to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo mai su ina iya komawa cikin can inda ya bayani wasun ce in faddu ilaiha damir ishra kuma ne zuwa ga abubuwan da anka ambata kenan wato al-alfaz al-mazkura kenan an gane ko al-mazkurata kenan in faddu ilaiha wasu na iya dauka akan hakanan akwai limanganu na malamai daban-daban wallahu a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 187 malin yace qauluhu ta'ala fadara Allah subhanahu wa ta'ala wa idha ra'u tijaratan idan sun kaga kasuwanci aulahu wa linfaddu ilaiha al-aya suratul jumu'a kidan a cikin dafa ihamil ittirab mun dawo cikin sa yace la yakhfa baya boyuwa anna asla marji'i dhamiri an gane ko asalin inda dhamiri zai komawa huwa al-haddu ad-da'iru bayna at-tijarati wal-lahwi nan tsakanin dai dole tsakanin ko tijara ko kuma al-lahwi nan da dhamiri zai komawa haddu kamar a ce iyaka wanda akwai tsakanin wato kasuwanci da kuma shagala mala yace li dilalati lafzi au saboda kalima ko harafi na au ya nuna ala zalika cewa ga wadannan abubuwa guda biyu zai koma wannan ko wannan marin yace to walakin hadha ad-damir sai dai wannan damiri raji'un ila at-tijarati wahdaha duna allahi marin ya tafi cewa kinan damiri zai koma zuwa ga at-tijara amma ba da allahi ba fa bainahu wa bain mufassirihi ba'd munafatin fil jumla to tsakanin shi da kuma bain mufassirihi an gane ko da abinda zai fassara shi ba'd munafatin fil jumla akwai inda an samu wato munafat ma'ana korewa magana ta zo da rikitarwa kamar magana ba ta samu da yacewa ba shine munafa abu ya kore juna malin yace to wal jawabu amsa anna cewa at-tijarata shi kasuwanci ahammu min al-lahwi shine yafi muhimmanci daga shagala wa aqwa sababan fil infidad al-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi yafi karfin zama sababi na wato watsewa daga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace di annahu munfaddu anhu domin sahabbai sun tashi sun wace min ajli al-iri saboda labarin al-iri da anka samu su ne wato ayari kenan kayan da anka kawo na kasuwanci to wannan kuma cikin musulunci ya faru shi a suna fa amfaruwa da irin waɗannan nasoshi sai su yi amfani su ce to kai kajiya waɗanda ake cewa mutane ne na gari kasuwanci ya zo sun tashi sun bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wani uzuri ne ya gitta kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya gafarta musu an gane ku kuma su mutane ne suna isu kuskure kamar yadda kowa ke yin kuskure yace to wallahu kana min ajli qudumiha to shi kuma shagala ya zo ne saboda zuwan waɗannan ayarin da sun kazo da kayan kasuwanci babu kaya kaya sun zo ɗan kasuwa na son a samu a sai a samu kuɗi yace to ma annal lughatal arabiyya tare da cewa yaren larabci yajuzu fiha ya halatta a cikin yaren larabci ruju'u ad-damiri damiri ya dawo li ahad al-mazkurain ga ɗaya daga cikin abubuwan da anka ambata qablahu gabane shi kinan anka bace ɗai abu biyu ko uku yan an ga dama damiri yana iya kuma zuwa ga abu dukkan abubuwan ko ya kuma zuwa ga ɗaya daga cikin su yace to amma fil atfi amma abinda ya shafi atfi bi auda au fa wadihun abu ne wanda yake afili li anna ad-damir damir shi damiri fil haqiqati a cikin haqiqa raji'un yana kuma wali ila al-hadd ad-da'ir abinda akwai tsakankanin alladhi huwa wahidun la bi'aynihi kinan nan ana nufin hadd iyaka ce abinda a tsakiyar su dai ba amma ba a tantance shi ba ka qaulihi ta'ala kama inda Allah ya ce wa man yaksib khati'atan duk wanda ya aikata mummuna au isman ko ya aikata khati'atan kama a ce zunubi au wato khati'a ana yace wa zunubi ko kuma khati'atan zunubi da gangan au isman ko kuma zunubi wanda yake kona da gangan ko ba na da gangan ba to thumma yarmi bihi bari'an sannan kuma ya jefi wani da wannan aikin zunubi da ya aikata bari'an kuma mutumin nan wanda anka jefe shi da shi barare ne an gane ko to kaga nan nan malamin yana nufin cewa ya kamata a ce thumma yarmi bihi ma ya kamata a ce kuma sai ka ce thumma yarmi bihi saboda inda khati'a ne sai a ce thumma yarmi biha inda kuma isman ne sai a ce yarmi bihi to kaga wannan suna cewa an shafi thumma yarmi biha agari ko mun yaksib khati'atan thumma yarmi biha aw isman thumma yarmi bihi sai anka shafi daya wannan suna cewa a damiri shi na kuma zuwa ga isman saboda shine an na karshe shi yasa anka hankalta mishi an gane ko to amma tijara da yace wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadu ilayha bai ce ilayhi ba ya fara da tijara saboda ita ce ta fi daukar hankali almuhimu dai wadan su malamu suce a thumma yarmi bihi wadannan nau'uka na zunubai da anka fada akwai hadisi tsankanin su kenan thumma yarmi bil mafkur bari'an kenan sai zaman to al haddu da'ir bainahuma shine abinda ake son a ce shi yasa bai ce thumma yarmi bihi ma ba to wa amma alwawu ita ku wawun fa huwa fiha kathirun kina abu ne wanda yake na da yawa a kawo dhamiri tare da au ya koma zuwa ga abinda anka ambata ko kuma wawu kina na wawun yana da yawa a cikin alqur'ani malan yace to min amsalatihi tamkar wannan fil qur'an a cikin alqur'ani qawluhu ta'ala inda Allah yace wasta'inu bis sabr ku nemi taimakon a cikin al'amuran ku bi sabri da hakuri was salati da salla wa innaha kaga bai ce wa innahu ba ya koma zuwa ga hakuri kuma bai ce wa innahuma ba sai ce wa innaha an gane ko sun kace kenan waɗannan ababen da anka ambata an gane ko wa innaha ay al mazkura la kabira ko kuma ya zamanto a abinda a tsakankanin su waɗannan abubuwan da anka ambata wa qawluhu ta'ala rafa'a Allah subhanahu wa ta'ala irin tamkar inda wawun ta zo kuma dami ya koma zuwa ga abu daya kenan walladina yakrizuna adh-dhahaba wal fidda wa anda suke taskance zinariya da azurfa wala yunfiqunaha bai ce wala yunfiqunahu ba dami ya koma zuwa ga adh-dhahab sai ce wala yunfiquna kuma bai ce wala yunfiqunahu ma ba balle a ce abu biyu ne sai anka ce wala yunfiqunaha sai ce to wannan dami shi na koma zuwa ga abu biyu wadansu kuma suna cewa yana koma ne zuwa ga adh-dhahab domin adh-dhahab da larabci asalin shi muannas ne kuma suka ce na kuma zuwa ga alfidda ko sai ayi kiyasin dai ko an shafe na daya kenan wallazina yaknuduna adh-dhahaba wala yunfiqunahu walfiddata wala yunfiqunaha wa huwa allazina yaknuduna adh-dhahaba wala yunfiquna hadu min adh-dhahab wa sunci ana ta'nisin shi al-arabci mana yace to wa qawluhu ta'ala da kuma inda fadar Allah subhanahu wa ta'ala tazo inda wawun tazo kuma dabiri kuma zuwa ga abu daya ya ayyuhallazina amanu ya ku inda kuka imani atiu Allah ku yi ma Allah ta'a wa rasuluhu da manzonsa wala tawallu anhu bai ce wala tawallu anhu ma ba an gane ko duk da yake nan an ce atiu Allah ana iya cewa wala tawallu anhu wa rasuluhu kina atiu Allah wala tawallu anhu wa rasuluhu ko wa rasuluhu kina wa atiu rasuluhu wala tawallu anhu to amma sai ka ce anhu guda ba a ce anhu ma ba dan haka nan sai zamanto ana rufin abin da ya gabata wanda anka ambata an gane ko domin shi ambaton shine alhaddu baina wato azzikru da an kai zikira Allah subhanahu wa ta'ala wa zikira rasul sallallahu alaihi wasallam fa zikru huwa alhaddu ad-da'ir bainahuma dan dalibin ilmi mu fahimci abin da kyau wa nadhiruhu kuma tamkar wannan min kalam al-arab daga maganar larabawa qawlu nabighatu adh-dhubyan maganar dhubyani wa qad urani wa nu'man lahiyain biha wa qad urani ina ganin kaina ko an nuna mini a cikin mafarki ko naga kaina wa nu'man da nu'man sunan wani mutum ne lahiyaini muna masu shagala biha an gane ko da ita wad-dahr wal aishu shi kuma zamani wal aishu da rayuwa lam yahmum bi imrarin an gane ko kenan busu gushe ba bi imrarin wato suna shudewa kina asalin maganar ya kamata ya ce lam yahmuma sai ce lam yahmum kaga kamar ya maida dhamiri zuwa ga abu daya na fata an fahimci ne dan haka dai tare ne hukuncin nasu dai tare shiki sannan akwai riwaya lam yahmum bi idbarin an gane ko kinan wadahar wal aishu lam yahmum bi idbarin a wata wato riwaya ina fata an fahimci ne sannan kuma da anka ce lahiyaini akwai wata riwaya labithaini ina fata an fahimci ne kinan labithaini su yanda sun ka zauna da galabisa ne shine ya zauna labisi da fiha ahqaba kinan ina fata an fahimci ne ko jimawa to wannan shi dai ne sai mai dhamiri zuwa ga al-aishu wad-dahr bai ce lam yahmu ma ba sai ce lam yahmu ina fata an fahimta wallahu ta'ala a'lam to ƴan uwa musulmi wannan shine kawo mu ƙarshen bayani na suratul al-jumu'a a cikin wadanda ta tafi guda biyu yanzu kuma za mu tashi ne a cikin سورة المنافقون هو سورة المنافقين إذا مكذبة كلتا في أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مكذبة نمبوان الشيخ مصطفى العدوي يا كاو نمبوان يكيتي وابن عاشور يا تشيز أنسان يامو أن سورة سنة أتين كتب السنة لتفن تفسيري سورة المنافقين يتشيطو أن هنكل تاما اعتبارا كنا أن هنكل تاما بذكر أحوالهم وصفاتهم فيها أن بتي حالة المنافقين يسفو فيه سوء أتكنتا سنوان سنة ياذو أتكن حديثي نزيد ابن الأرقم يتشيطن سنة الترمذي عندي يتشي لوكة دمون كواي صافية منزاء الله صلى الله عليه وسلم يكرنت سورة المنافقين yacitu waya do kuma cikin sahihul bukhari da kuma sashin litafin tafsiri an kira ta suratul munafiqun na an yi hikaya ta lafazi da yazo farkon take nan sannan haka ya tabbata a cikin da yawa daga cikin yace masahif kina alqur'anina almaghribiyya wadanda anka rubuta a yammaci duniya ta musulmi kinan wal mashriqiyya da kuma gabashin duniyar musulmi ya an ce an rubuta duk qur'anin guda ne kaman Qur'anin da anka ce an rubuta shi Qur'anin gudani rubutun ne da takarda take bambanta wannan sura yace wahiya madaniyatu bil ittifaq an yi ittifaki cewa wannan sura ta sauka ne wato a Madina kina suratul munafiqun kinan an kira ta suratul munafiqin an yi itafa sannan kuma an kira ta suratul munafiqun sai an kai hikayar lafazin da yazo idza ja'aka al munafiquna kinan mun ce suratul munafiqin an yi idafa ne kana iya i'rabin shi kace qara'tu suratul munafiqin qara'tu fi'lun wa fa'il surata maf'ulun bihi wa huwa mudaf al munafiqin mudafun ilayhi amma in kace qara'tu suratul munafiquna shikenan qara'tu fi'lun wa fa'il suratul munafiquna sai kace duka wato maf'ulun bihi mansubun sannan kuma mabniyun ala al hikaya haka ne an kaito lafazin dan wani in yi jannar sai shi cikin qur'ani akwai matsala ba matsala bane hikayatul lafz haka ne yake irabi irin yadda anka hikayato shi wallahu alam kuma wadannan surori su ne surori guda uku da suka bambanta kaga akwai suratul munafiqun akwai suratul mu'minun akwai suratul kafirun to dukkan shi in ka ce suratul mu'minin kai idafa in ka ce suratul munafiqin kai idafa in ka ce suratul kafirin kai idafa amma suratul mu'minun shi yana nan a matsayin hikaya suratul munafiqun yana matsayi akan hikaya aka suratul kafirun kina sai kace in ba kan akan hikaya ne qara'tu suratul mu'minun haka kuma qara'tu suratul kafirun da kuma qara'tu suratul munafiqun sai da manto qara'tu fi'lun wa fa'il suratul mu'minun sai kace dukkan shi maf'ulun bihi mansub mabniyun ala al-hikaya wato mabniyun wato ala al-hikaya haka suratul munafiqun qara'tu suratul munafiqun qara'tu fi'lun wa fa'il al munafiqun maf'ulun bihi mansub mabniyun ala hikaya haka qara'tu suratul kafirun qara'tu fi'lun wa fa'il suratul kafirun maf'ulun bihi mabniyun ala hikaya haka dai zaka tabbatar da shi to dama kuma duk mutanen duniya an tashi ta fuskar imani ana rarraba mutane ta fuskoki daban-daban ta fuskar kabila ko ta fuskar wadata ko ta fuskar family ko ta fuskar launi ko ta fuskar kasar da suke rayuwa ko nahiyar da suke rayuwa ko ta fuskar rayuwa da mutuwa ko ta fuskar mata da maza jinsin su kenan amma kuma ana rarraba mutane wani lokaci ta fuskar abin su kaya yi imani da shi da halin su game da addinin musulunci to ta wannan fuska mutane guda uku ne ko dai kafiri wanda bai musulunta ba kuma ya fito ya faɗi cewa shi kafiri ne sai na biyu mumini wanda shi ya faɗi cewa ya yi imani kuma haka yake a cikin zuciya to sai kuma wato kaso na uku su ne wanda suka bayyana imani amma suka koyi kafirci su ne munafikai to shi ne malamai suke cewa wallahu a'lam shi yasa kawai waɗannan surorin sai kuma aka bambanta su daga cikin sauran surori domin sun shafi dukkan halaye na mutane da suka gabata da waɗanda akwai yanzu da waɗanda za su zo wato zuwa gaba kenan to wanda shi dai ne abin da ya kamata mu dan ci a gurguje sai kuma wanda ya bayyana kafirci ya boye musulunci to shi wannan in ci dasar da shi an kai wannan yana matsayin musulmi dan kawai ne ce ba mu kawo shi ba yana da matsayin mansara musulmi Allah ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman mas'alar da zamu tashi akan ta farko a cikin wannan sura mas'ala ce ta 98 mala yace fa in qila idan anka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fatar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ya'lamu innaka rasuluhu Allah ya san cewa kai manzon sa ne bayan ya ce idan munafikai suka zo za su ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah yace to kullu za mu ce law qala ta'ala da dai Allah ya ce qalu nashhadu innaka la rasulullah in Allah ya ce kinan idza ja'aka almunafiquna idan munafikai suka zo qalu nashhadu innaka la rasulullah sun kace muna shaida kai manzon Allah ne to sai Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun Allah yana shaida munafikai ƙarya suke yi yace to lakana yuhim to irin wannan da sai yasa a sa tsammanin cewa anna qawluhum magana da suka faɗa haza wannan kadhibun ƙarya ce yace to walaysa almuradu anna shahadatuhum ba ana son a ce bane shaida su hadihi wannan kadhibun ƙarya ce a bali almuradu abinda ake nufi annahum kadhibuna su makaryata ne fi ghairi hadhihi shahada ba cikin wannan shaida da sun kai ba kinan da Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya san kai manzon shi ne kinan sun kace suna shaida shi manzo ne Allah ya ce ya shaida shi manzon shi ne ya san cewa shi manzon sa ne na fata an fahimta to sannan kuma wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun malam yace to wa qala aktharul mufassirin mafi yawa daga cikin malaman tafsiri sun faɗa innahu takdhibun lahum fi hadhihi ash-shahada wasu malamai suka tace a Allah ya karanta su cikin shaidar da suka yi ne ya annahum admaru khilaf ma azharu domin sun bayyana admaru sun boye khilaf ma azharu sabanin abinda suka bayyana walam ya'taqidu annahu rasulullahi annahu rasulullahi biqulubihi dama ba su yarda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun yarda da shi manzo ne a cikin zukatansu fa sammahum kadibina sai Allah ya kira su makaryata li zalika dan dama sun faɗi maganar ne ba shaida ce a ƙarya ba a abu su yarda da shi da bari su makaryata ne game da imani domin abinda suke rufi in sun faɗe ta a yarda da imanin su yace to fa ala hadha yakunu zalika ta'kidan kinan sai wannan zaman to ta'kidi ne an ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu sai zaman to ta'kidi ne Allah ya san kai manzon sa ne yau an dauki cewa wato an karyatar da su wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun to wannan shiri ne abinda malam ya kawo kidan akwai maganganu biyu na malamai wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun Allah yana shaida munafikai ƙarya suke yi kidan da sun kace sun shaida kai manzo ne ko ko Allah yana shaida cewa munafikai shaida da suka faɗa lalle sun faɗe ta ne amma ba su yarda da ita ba ƙarya ne suke yi a cikin zukatansu maganganu ne na malamai kidan sai zaman to wallahu ya'lamu innaka rasuluhu tana zaman to jumla ce i'tiradiyya an gitto ta ne dan haka sai ka karanta nan uku na jumloli da kuma matsayin su a cikin i'rabi aljumal allati laha mahallu min al-i'rab waljumal allati la mahallu laha min al-i'rab da kuma ma'ani aljumal da ma'ani almufradat allati fi aljumal da kuma sauran abin da ya kama da haka to yana daga cikin abin da ya kamata a ce dalibin ilimi ya fahimce shi mas'alar da zamu je akan ta ta gaba wato zamu dawo ne a cikin littafin daf'u iham al-ittirab an ayat al-kitab domin shi ma ya kawo bayani a ƙarƙashin wannan aya a mas'ala ta 188 malam yace qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala idza ja'aka al-munafiqun idan munafiqai suka zo ma qalu za su ce nashhadu innaka la rasulullah muna shirin cewa kai manzon Allah ne suratul munafiqun aya ta 1 yace to hadha alladhi shahidu alayhi wannan abu da sun kai shaida kan shi haƙƙun gaskiya ne ya anna risalata nabiyyina muhammad li anna risalata nabiyyina sallallahu alaihi wasallam haqqun domin manzancin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kasancewa shi wato manzon Allah abu ne da yake gaskiya ne la shakka fiha babu shakka a cikin wannan magana kenan wa qad kadzabahum allah kuma allah ya karantar da su bi qawlihi da yace wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun Allah yana shirin cewa ƙarya suke yi ma anna qawluhu tare da cewa fadar Allah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya san cewa kai manzon shi ne ka annahu tasdiqul lahum kamar dai kuma ya gaskata su ne kuma ya karyatar da su ma da yace to wal jawabu amsa anna takdhibahu ta'ala lahum ƙaryatawar da Allah ya musu munsabbun ala isnadihim shahada ila anfusihim, inda Allah ya munsabbu ne, an ce asalin sabba an zuba abu, ma'ana ana nufin inda an ka aza ƙaryatawa, an gane ko, wato zuba wannan ƙaryatar da su da Allah yi, ala isnadihim shahada, akan danganta shaida ila anfusihim, zuwa ga kaunan su fi qaulihim nashhadu, da sun kace muna shaida, wa hum fi batinil amri, su a boyayyen al'amari, la yashhaduna bi risalati, bi shaida cewa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne, bal ya'taqiduna adamaha, suna i'tiqadi, sun kudurta cewa shi ba manzo bane, kidan babu wannan risalan ma kwata kwata shine adamaha, aw yashkuna fi, koko suna shakka cewa shi annabin Allah ne, yace to kama yadullu lil awwali, kama abin da yake nuna magana ta farko qauluhu ta'ala anhum, inda Allah ya faɗa an gane ko, anu'minu kama amana sufaha, idan da sun kace za mu yi imani kamar yadda wato wawaye suka yi imani, kiran suna itikarin cewa lalle ma ba a turo annabi sallallahu alaihi wasallama ba, domin sun dauki imani wauta, malam yace ila qawlihi walakin la ya'lamun sirri musaliba, wa yadullu lisani, abin da yake bada amsar na abu na biyu cewa wani lokacin suna shakka ne game da wato manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wata'ala wartabat qulubuhum, zukatan su sun yi shakka, fahum fi raibihim yataraddadun, su cikin shakka su ne suke ta kai da kawo suna ɗemuwa, to wannan shi ne kiran sai da munto, to ya za a iya ce kuma sun yi shakka kuma a ce wani lokacin ba su yarda ba, a'a yana yiwuwa sashen munafiƙai su shakka ne suke yi, sashen munafiƙai su kuma sun ce ba su yi imani ne kwata kwata ba, ko kuma a wani lokacin sai zama to su yi imanin ba, wani lokacin kuma an ka saukar da wahayi sai su shiga cikin shakka cewa kamar abin nan gaskiya ne, sai zama to halayen su ne an ka wato sun ka bambanta an ka hankalta musu, wallahu ta'ala a'lam. To mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta wato 1099 kenan a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir ar-Razi, malam yace fa in kila idan anka ce al munafiquna, munafiqai ma barahu ala al kufri, an gane ko busu kushe ba suna akan kafirci, ma barihu ala al kufri, busu kushe ba suna akan kafirci, ha barihu daga an gane ko qalu lan nabraha alayhi akifina hatta yarja ilayna Musa, fa kayfa qala ta'ala ya aka Allah ci zalika bi annahum amanu, to su munafiqai amanu sun yi imani thumma kafaru sun kai kafirci, to ai su akan kafircin suke, su ma yi imani ba balle su yi balle su kafirci, mala yace to kunna zamu ce ma'ana wa abinda ake nufi zalikal kadhibu, wannan ƙarya alladhi wato hukima alaihim bihi, wanda an ka musu hukunci da shi, aw zalikal ikhbaru anhum, ko ku labarin da Allah ya bayar bi annahum sa'a ma kanu ya'maluna, yayi muni abinda suke aikatawa bi sababi annahum amanu, to saboda sun yi imani ne bi alsinatuhum wa da harshansu, halussansu ko harsunansu, thumma kafaru ay sun ka kafirce bi qulubihim da zukatansu, fa tubi'a ala qulubihim, sai Allah ya yunki akan zukatansu, inji malam manzuri ma'ana ya sanya rufi, suratul munafiqun, kama qala ta'ala, kamar da Allah ya ce fi wasfi a cikin sifarsu, wa idza laqul ladina amanu, idan sun kaɗo da suka yi imani, qalu amanna, sai su ce mun yi imani, wa idza khalu ila shayatinihim, idan sun ka kuma zuwa ga shaydanansu, al-aya an gari ko kiran sai zama to su yi imani ba, amma in sun kaɗu da mutane da suke bayyana sun yi imani, in sun juya kuma sai su tafi akan munafinci, Allah kai mu na tsari. Athani, abu na biyu da an kace zalika bi annahum amanu thumma kafaru, annal murad bihi ahlur riddati minhum, munafiqai waɗanda da sun yi imani sannan daga baya sai suka kafirce, kiran waɗanda sun yi imani amma imanin bai yi ƙarfi ba, imani ne ranke ranke, imani ne kiraza wanda bai da ƙarfi, sauka sauka, mara nauyi, mara ƙarfi, to kenan su ne ake nufi, waɗansu malamai sun tafi akan wannan, domin akwai waɗanda suna akan wato musulunci sai ya zamanto ƙarfi, musulunci su bai yi ƙarfi ba, amma ba su bayyana kafircin su ba daga baya kuma sai su kafirta, Allah kai mu da tsari. Mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1100 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid, malam yace fa in kila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah ce yahsabuna kullu sayhatin alayhim su munafiqai suna ta tsammanin duk wata tsawa akan su take nan tsawa ana rufin ayar da zata zo ko hari daga manzo sallallahu alaihi wasallam yadda za a fallasa ko wani al'amari ko su hadisi da su fallasa al'amarin su to sai su tsammanin dukkan ayar da zata sauka ita ce sayha ma'ana na an kaman mutum in an yi mai magana wanda zata tsoratar da shi kaman an yi masa tsawa ne to humul adu su ne makiya walam yaqul bai ce ba hiyal adu idan kaga sayhatin yace yahsabuna kullu sayhatin alim sai ce hiyal adu sai ce humul adu yace to kullu za mu ce alaihim da anka ce yahsabuna kullu sayhatin alim huwa thani maf'ul yahsabuna shi wannan alaihim din shine maf'ulun bihi na biyu na fi'li na yahsabuna tsammani تقديره يدا مقدراشي ko za a kaddara shi yahsabuna kullu sayhatin suna sawa tsammanin dukkan wata tsawa waqi'atan alaihim za ta fada ne akan su an gane ko kina sai mutu alaihim shine maf'ul bihi athani ko an shafi muta'alliqin maf'ul bihi kina muta'alliqin shi da akwai yace ta ayli jubnihim saboda surar raggaye ne wa halaihim da kuma tsoron su fal waqfu ala qawlihi ta'ala kina idan zaka tsaya a waqafi sai ka tsaya akan alaihim kina yahsabuna kullu sayhatin alaihim sannan ka tihum aladu wa qawluhu subhana fadar allah subhanahu wa ta'ala humul adu suni maqiya ibtida'u kalamin magana ce wata wanda an ka fara ta daban ma'ana kina ta fuskar nahwu wata sabuwar abin da jumla ce wa qila wadansu malamai suka ce a'a innal maf'ul athani maf'ulun nabiyyu na yahsabuna maf'uli nabiyyu huwa qawluhu ta'ala shini fadar allah humul adu kinan suni maqiya walakin taqdiruhu yadda za a kaddara shi yahsabuna ahla kulli sayhatin alaihim suna sa tsammanin dukkan ma'abuta tsawa alaihim da sun kai musu tsawa humul adu suni maqiya ina fata an fahimci ni kinan yahsabuna ahla kulli sayhatin alaihim humul adu suna sawa tsammanin duk wanda ya musu tsawa an gane ko ma'abuta dukkan tsawa su ne maƙiya an gane ko malam ya ce kai wal awwalu afhar amsa ta farko ta fituwa a fili bi dalili adami nasbil adu domin kalmar ta adu ba a ce ba humul adu ba to kaga da shi ne maf'ulun bihi athani da aka ce ma mata a ce humul adu amma dai a ce maf'ulun bihi athani shine wato humul adu malam yace wannan yana da rauni an gane ko yahsabuna ahla kullu sayhatin kinan humul adu kinan asalin magana yahsabul adu ahla kullu sayhatin alaihim kinan makizi sa tsammanin ko kuma ana yahsabuna ahla kullu sayhatin alaihim humul adu kinan munafiqai suna sa tsammanin cewa duk wanda yayi tsawa akan su an gane ko humul adu maqiya ne ma'ana duk wani abu da sun kaji motsi sai sa tsammanin maqiya ne ma'ana kullun cikin tsoro su cikin sauna suke Allah kai mu da tsari yawa to wannan kenan yanzu sai mu je a mas'ala ta gaba mas'ala ta 189 malai yace qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un alaihim duk dai ne akan su astaghfarta lahum shin ka neman musu gafara am lam tastaghfir lahum ko kuma ka neman musu gafara ba suratul munafiqun aya ta 6 a cikin littafin dafa'u yahamil ittira bare yace to zahiru hadhihi alayati alkarima zahirin wannan aya annahu la yughfaru lil munafiqina ba za a gafarta mu munafiqai ba mutlaqan gaba daya wa qad ja'at ayatun kuma wata aya ta zo tuhimu tana sawa mutum sa tsammanin cewa at-tama'a yayi musu tsammani fi ghufranihi lahum Allah bi ghafarta musu idza istaghfara lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi musu gafara akthara min 70 maratan in yayi fi so 70 wa hiya qawluhu ta'ala idza ifadar Allah subhanahu wa ta'ala in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum in kan yayi musu gafara so 70 Allah bai gafarta musu ba suratul tauba ayat 80 to kira in ya wuce 70 za a gafarta musu malam yace wal jawab amsa anna hadhihi al aya wannan aya hiya al akhira ita ce ta karshe bayyanat ta bayyana annahu la yughfaru lahum Allah ba zai kafarta musu ba ala kulli hali a kowane kowane hali li'annahum domin su kuffarun kafirai ne fil batini a boye to tunda kafirai ne ko Allah ba zai kafarta ma kafiri ba ko mu ce a shi 70 din an ce 70 na saboda a nuna adadi mai yawa amma ba dan in yayi fere su 70 ba Allah zai gafarta musu dan biyar sa Allah ba zai gafarta musu ba domin su kafirai ne kinan nan an fada illa sai a ce adadi nan ba zai yi aiki ba mafhumu na adadi da mafhumul illa ne sun ka hadu domin Allah ya ce innahum kafaru billahi wa rasulihi to tunda kafaru billahi wa rasulihi nan mafhumul illa ai dalilin da yasa ba za a gafarta musu ba ai saboda su kafirai ne an gari ko kinan mantuki ne ma ita illat shi ko da an ka ce 70 marratan shi ma mantuki ne wato adadin ake nufi in yayi 70 mafhumi ne ma wato kinan in ya wuce 70 za a gafarta musu an gani ko to domin ba a yi cewa in yayi kasa ga 70 tun da shi 70 nan mafhumi ne na mukhalafa amma yayi kasa to dan haka dai illar da ta nuna ba za a gafarta musu ba shine in sun kafirta tun da in sun musulunta ko kai ma a yi 70 din ma Allah zai gafarta musu qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatu al-awwali to wannan kaga an nuna ba za a gafarta musu ba saboda wato su kafire ne kaga an bayyana wato illa to wannan shi dai ne kuma istighfari mawdu'i ne na alqur'ani mai girma akwai ayoyi daban-daban akwai hadisi daban-daban fa'idodin istighfari da waɗanda sun kai istighfari da kuma sharuɗin istighfari da abin da ya kama da haka na fata an fahimce ni duka ɗalibin ilimi zai iya bincike akan wannan da asalin kalma ta al-ghufran inda ta samu asali a larabci daga al-maghfar ne kwalkwalo asalin ta as-sitr ne suturtawa al-maghfar kwalkwalo wannan kulla ta karfi wanda ake sakawa a wajen yaki wanda in an buga abin baya kai daga nan kuma an samu ghufranul dhunub domin Allah yana suturta zunubai sannan kuma ya gafarta ma wato bayan sa al-muhimmu dai fa'idodin istighfari kuma suna da yawa muka diba cikin alqur'ani akwai ayoyi daban-daban annabi nuhu ya faɗa mutanensa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sannan kuma akwai hadisi na Abu Huraira na cewa in baran da kuke zulubi ne kuke neman gafara Allah da Allah ya tafiyar da ku ya kawo dan su bayi to saboda sunan Allah ne mai karɓar gafara ghafur kinan to amma wannan hadisi sai ka iske yana cikin sahih muslim yan qur'ani sai to kai kaji wai Allah ya ce wai in baran da kuke zulubi ba kinan kamar ma Allah yana umurta ai zulubi ne a ba haka ake nufi ba Allah bai ce ka je ka aikata zulubi don baka san kafin ma ka kare aikata ba ko kana samun tuba a in ka sami kanka ka afka cikin zunubi to ka sai ka nemi gafara Allah domin inda ba kwa neman gafara Allah bayan kun afka ba tare da ma sai kun yi niyya ba da shikenan babu gafara Allah kidan ku sai azaba ta zo sai Allah ya tafiyar da ku ya kawo su shine abin da ake nufi dan haka ya kamata mu fahimci wannan hadisi da kyau kuma annabawa sun yi umurci ai istighfari fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun مجيب أتكين سورة هود قصة النبي صالح واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قصة النبي واتو شعيب كنن أتكين سورة هود سيكما ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين أتكين واتو سورة هود قصة النبي هود المهم دي أكوية بين دي داما istighfari kuma akwai mutlaq akwai muqayyad mutlaq da zaka ta istighfari ba hana ka ba sai kuma wani adadi wanda za a yi cewa an ce ayi kaza sai ka yi shi dama dukkan azkar akwai mutlaqa akwai muqayyada mutlaq min haythu az-zaman da mutlaq min haythu al-makan da mutlaq min haythu al-adad akwai wanda muqayyad bil makan wanda ba a yin shi sai a wani wuri wani addu'a ko wani zikiri akwai muqayyad bil makan akwai wanda bil zaman akwai da ba a yi sai a wani zamani akwai kuma wato muqayyad da bi ashiya bil adad adadi kaza ake yi kamar na bayan sallah misali a ce maka subhanallahi 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 to kaga wannan muqayyad ne bi hada al adad to shi yasa in mutum ya ce maka ba a yin addu'a sai wuri kaza ko ba a yin addu'a sai zamani kaza ko ba a yin addu'a sai adadi kaza kamar wasu ba da nambobi a ce kai 1111 ko kai 3333 ko 4444 ko kai dai adadi kaza to irin wannan yana buƙatar sai an samu dalili in babu dalili to wannan hayaniya ce sai a watsar da ita na fata an fahimci ni abinda shari'a ta kayyade sai ka tsaya a kayyade wanda ta bar shi mutlak kuma ka bar shi sake duk lokacin da ka samu dama kai shi yasa wanda ka cewa Allah ya ce ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran kathira Allah ya ce an bace shi an bato mai yawa eh haka ne tabbas an bato mai yawa to amma wadansu azkar shi wanda an kasa kuma da qur'anin sai ce ga yadda ake yi bayan sallah 33 ko kuma wato subhanallahi kina ayi shi goma goma kiran ko 11 mukhasata lokacin da mutum yake cikin wani uzuri to waɗannan dai waɗanda dai nasu ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam an kayyade su to kai baka fi manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan alqur'ani ba sai ka kayyade dai wannan wurin wannan shine abin da ya kamata mu fahimta wallahu ta'ala a'lam to da haka dai istighfari abu ne wanda yake na da kyau ya kamata mutane su lalince shi saboda yawan zubi wanda ana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo a zama ɗaya istighfari 100 astaghfirullah wa atubu ilayhi mun kuma gashi zurban namu sun yawa amma kuma babu istighfari shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaghfir lak Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima to wannan kenan to yan uwa musulmi mun kawo dai a takaice bayani a game da abin da ya shafi suratul munafiqun da kuma sai suratu at-taghabun suratu at-taghabun in ka mun ka duba can karkashin kasar littafi mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi yasa number 1 an sanya mata suna suratu at-taghabun ba a san tana da wani suna ba in ba wannan ba abin da yasa kuma an sanya mata suna domin lafadin at-taghabun wuqu'u lafdhi at-taghabun fiha ولم يقع في غيرها من القران دتكي القران باب سوره دا كلمه التغابن تزو cikin ta in ba wannan sura ba yace wahiya madaniyatu fi qawl al-jumhur jumhur malamai sun tafi cewa ta sauka ne a madina ko kuma ce sashin ayatu sun sauka a makka amma kuma farkon sura ce ya sauka a madina misali shikenan shi yasa ake samun sabani ba dan wailin saboda abin nan ba to wannan shine kenan shine abin da an karkawo ba musali ba bai ce Ibn Ashur ya ce ba kenan tana yawa shi Sheikh Mustafa Al-Adawi shi ya kawo wannan bayani to masalar da ya kamata mutaba masala ce ta 1101 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace fa minkum kafirun wa minkum mu'min kenan da yace wato قدم الكافر في الذكر ان غباتر ده كافري او جان امبتو الهالك مؤمني شيكي ريقي بار درجه كده wannan kaga zamu zo balakatu taqdim wa ta'khir me yasa an ka gabatar da wannan an ka jinkirta wannan din yace huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min yace to kunna zamu ci amsa alwawu ita wawun la tufidu rutba ba tana nufin bar daraja kinan daidaituwa abu ولا تقتضي ترتيبا لا تقتضي رتبة باتنا من درجة وأن يافي وأن دان أنكاوش كمان صاف ولا تقتضي رتب ترتيبا كم باتنا في أبو أنجيرس كبا كما قال تعالى كما يدعى الله تي فمنهم شقي وسعيد كنا تكلم تاني أكو شقي مرة أرزقي وسعيد أكو مي أرزقي إن داري كو تكلم كعاء سيف فرد مرة أرزقي دومين وهم باتنا من تي وأن أنت سوم في رتبة سوم في كيمة درجة كوكو ترتيبا سوف زواتو سوريس كزو فرقم وأننا an gare ko suratu hud aya ta 105 wa qala ta'ala allah yace la yastawi ashabun nari wa ashabul janna yan wutar yan aljanna ba su zama kaga sai fara da yan wuta an gare ko ya fara ambaton su kenan ba shi ke nuna ba cewa rutubakin su matsayin su a wajen allah ya fi naudancin koko tartib dole ne sai an jiranta akan haka wa qala subhana allah yake cewa faminhum zalimun li nafsihi inda yace wato thumma awrathna alkitaba alladhina safayna min ibadina mun gare da littafin mu wanda mun ka zaba daga cikin bayan faminum zalimun li nafsihi akwai wanda ya zalunci kansa waminum muqtasidun akwai mai tsaka-tsakiya akwai maganganu daban-daban akan zalimun li nafsihi da muqtasidun waminum sabiqun bil khairat akwai wanda yake gaugawa aikata ayyukan alkhairi to kaga sai ya fara da zalimi ya fara da sannan ya zo ga matsakaici sannan ya zo ga na karshe malamai suke cewa daga cikin hikima wallahu a'lam abinda ya sa ya fara da wanda ya zalunci kansa don kai ya ɗebe tsammari daga rahmar Allah sannan abinda ya sa ya kai sabiqun bil khairat karshe don kai ruhu da irin aikin shi na alkhairi biyar da kake akan da'a kakkaru da cewa zaka gama lafiya kai ta roƙo Allah ya saka gama lafiya kuma ya ƙara tabbatar da kai ka ƙara samun alkhairi wa qala ta'ala kidan kaga wannan ba shi ke nuna zalimul nafsi ba ya sami kun bil khairati daraja ba wa qala ta'ala Allah ya yahbu liman yasha'u inasan Allah yana bayar da wanda yaso maza wa yasa mata wa yahbu liman yasha'u dhukura yana bayar da wanda yaso maza kinan wannan ba shikin nuna ba mata sun fi maza daraja kuma wannan ba shikin nuna kuma maza sun fi mata daraja ba don inda akramakum indallahi atqakum wa qad dhakarna fil aya yace mun fada a cikin aya al akhira ta karshe ma'ana ma'anan akhar wata ma'ana ta daban fi mawdi'iha a wurinta kinan wannan ayar inda Allah ya yi bayani ya ce ya fadi wata ma'ana ta daban ya habu liman yasha'u inathan wa ya habu liman yasha'u adh-dhukur kadiba mas'alata 982 wato a cikin wannan littafi na as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha ya kawo maganganu daban-daban waɗanda malamai wato suka kawo na fata an fahimce ni to sannan kuma abin da kamata mu dan ƙara shine nan da an kace ya bu liman sha'u ina san ya bu liman sha'u dhukur ba dole bane misali ko ta fuskar tartibin zamani sai Allah ya baka ƴaƴa mata sannan ya baka maza kuma ba dole bane sai ya baka maza zalla ya kare sannan ya baka mata in ya gada ma sai ya fara baka mace sannan ya duru namiji bayan ta ko ya bada mata daya biyu sannan ya duru namiji ko ko lokacin ya fara bada namiji sannan ya bada mace an gane ko ko in ya gada ma ya bada namiji da mace lokaci ɗaya ta waye a haife su kinan wannan ba shike nuna tartibi ba dan ka ba dole bane in Allah zai fara baka ƴaƴa mata da maza sai ya fara baka mata sannan ya baka wato maza da fata an fahimta to wannan shiri da abin da ya kamata mu fahimta a cikin qadiyya tawawun la tufidu tartib Allah ce wallazina yubituna li rabbihim sujadan wa qiyama waɗanda suke kwana suna sujada kuma suna tsayuwa ga ubangijin su to cikin sallah ko sai an fara tsayuwa sannan mi sannan ayi sujada kina asalin shi wallazina yubituna li rabbihim qiyaman wa sujadani amma sai ce wallazina yubituna li rabbihim sujadan wa qiyama to haka dai ni ya kamata mu fahimci wannan to ƴan uwa musulmi lokacin mu ya kai ƙarshe nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara ya ba mu iko abinda muka faɗa ya zama turidi Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.